Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najeriya. Za iya jin mu ta gidajen radion amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Da yake jawabi a wurin bikin kaddamar da wata sabuwar cibiyar adanawa da baje kayan tarihin Amurka wadda za ta fara ja'a ga tarihin Amurkawa baƙaƙen fata, shugaban Amurka Barack Obama ya ce tarihin baƙaƙen fatan wani ginshiƙi ne na tarihin Amurkar kanta tun daga zamanin waɗanda suka kafa ƙasar. Mun fahimcewa da labaran waɗanda labaran da suka shafi miliyoyin wasu mutane waɗanda suka gina wannan ƙasar kamar sauran, a cewar Obama. Obama, wanda a wani sa'in ma sai da ya yi ta ɗan goge ƙwalla, ya yi nuni da alfanu da kuma haɗarin da ke tattare da kasancewa baƙar fata a Amurka, kama daga zamanin bauta da wariyar launin fata na Jim Crow zuwa zamanin 'yancin kaɗa ƙuri'a da kuma zaɓen baƙar fata na farko shugaban ƙasa. Mu fa ba wata ɗawainiya ba ce ga Amurka ko kuma wani lahani gare ta. Amurkar ce ma mu, kuma abinda wannan cibiyar kayan tarihi ke bayyanawa kenan, abinda ya gaya ma dubban mutanen da suka taru wurin wannan biki na a dandalin taro na ƙasa kenan. Bayan an shafe shekara da shekaru ana ginawa, sabuwar cibiyar kayan tarihin wacce aka gina a dandalin ƙasa da ke birnin Washington DC, mai suna cibiyar kayan tarihi ta ƙasa ta tarihi da al'adar Amurkawa baƙaƙen fata, an kammala tare da buɗe ta ga jama'a a hukumance ne jiya Asabar. Madam Wanda Moore, wadda ta halarci bikin da ɗiyarta Charles, ta ce sau da yawa mutane ba su son magana kan zamanin bauta. To, amma ina ganin abu ne mai muhimmanci, saboda daga Afirka kakanninmu suka zo, kawo su aka yi nan. Murta ƙara da cewa su bayi ne, kuma ba na ganin wannan wani abin kunya ne. Ina ganin suna da juriya, shi ya sa suka iya kaiwa nan. Hoton bidiyon da 'yan sanda suka fitar a garin Charles na jihar North Carolina jiya Asabar na nuna arangamar da aka yi tsakanin 'yan sanda da Keith Lamont Scott, wani baƙar fata ɗan shekaru 43 da haihuwa, da aka bindige har lahira ranar Talata. Al'amarin da ya janyo zanga-zanga a birni mafi girma na jihar ta North Carolina. Jiya Asabar aka saki hotunan biyu daga kamarorin da akan maƙala a jiki da kuma na gaban mota na 'yan sandan da suka yi arangamar da Scott. An saki hotunan ne bayan masu zanga-zanga sun shafi kwanaki suna kiran da a nuna wa jama'a hotunan. Ɗaya daga cikin hotunan biyun na nuna Scott na fitowa daga cikin motar yana kuma juyawa ta hagu lokacin da ya tsaya na tsawon kimanin daƙiƙoƙi uku kafin aka harbe shi har ya faɗi. Bidiyo na biyu bai nuna abin da ya faru kafin a ga Scott a ƙasa ba. An goge muryar da ke wannan bidiyon a daƙiƙoƙi 23 na farko. Babbar takaddamar da ake yi kan wannan harbin, wato ko shin Scott na ɗauke da bindiga a lokacin da 'yan sanda suka umarce shi da ya fito daga cikin motarsa, an kasa warware ta. Kuma bayan sakin wannan bidiyon wanda ke nuna Scott na fitowa daga cikin motarsa yana kuma zakuɗawa da baya yayin da 'yan sanda ke umurtarsa da ya aje bindigarsa, 'yan sanda sun faɗi jiya Asabar cewa wasu 'yan sandan ciki su biyu cikin wata mota mara lamba sun je unguwar su Scott ranar Talata don baiwa wani mutum takardar sammacin kamu, yayin da suka hango Scott cikin motar sarke da wani abin da suka yi imanin cewa tabar wiwi ce. Shugaban 'yan sandan Kerry Putnam ya gaya manema labarai a ji Asabar din cewa ‘yan sandan sun kuma imanin cewa sun ga squad rike da wata bindiga, don haka sai suka yanke shawarar cewa haɗa wiwi da bindiga haɗari ne ga jama’a. To karfa a sha'afa ana shan labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi matuƙar takaicin abin da ya kira fasikarar yaƙi mai tayar da hankali a birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita a ƙasar Siriya, da shaidu suka ce sojojin Siriya ne da na Rasha masu mara musu baya ke iza wutar. A wata takardar bayani jiya Asabar, Ban ya kuma caccaki al'ummar duniya yana mai bayyana al'amarin da wata bakar rana a ƙudurin da duniya ta yi na kare farar hula a ƙasar ta Siriya. Bugu da ƙari, ya yi kira ga manyan ƙasashen duniya da su aika da saƙo baro-baro cewa ba za a lamunta da amfani da munanan bama-bamai da kuma waɗanda ake kira bama-baman ragargaza mafakar ƙarƙashin ƙasa ba. A wani al'amarin kuma na daban, wata gamayyar ƙungiyoyin agaji a Siriya sun yi gargaɗin cewa babu yadda za a yi wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta yi tasiri a wannan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita matsawar aka bar sojojin Siriya masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad da kuma na Rasha masu goya musu baya suna kai hare-haren bom, suna jefa farar hula cikin matsanaciyar yunwa tare kuma da ƙuntata musu ba yadda suka ga dama. Hukumomi a ƙasar Iraki sun ce wani harin da aka kai wani wurin duba ababen hawa da ke lardin Salahuddin ya halaka mutane aƙalla 12. Jami'ai sun ce mutane aƙalla 23 kuma sun samu raunuka a wannan harin na ƙunar bakin wake wanda aka kai da safiyar jiya Asabar. Babu wanda ya ɗau alhakin kai wannan harin na bama-bamai, to amma a baya ƙungiyar ISIS ta ɗau alhakin hare-hare makamantan wannan. Hillary Clinton da Donald Trump za su ɗan dakatar da shirye-shiryen da suke yi a wannan ƙarshen makon na muhawarar zaɓen shugaban ƙasa da za su yi gobe Litini, don su gana a lokuta daban-daban da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu, wanda wani muhimmin aminin Amurka ne a gabar ta tsakiya. Fadar Netanyahu ta ƙi bayyana inda ganawa da ‘yan takarar shugabancin ƙasa biyun za ta auku. Ganawar da Trump ɗan takarar jam’iyyar Republican an shirya ta ne bayan da wani jami’in kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump ya buga waya ma fadar shugaban Netanyahu bayan da ya ji cewa an shirya ganawa tsakanin shugaban na Isra’ila da Clinton mai ja da Trump ƙarƙashin jam’iyyar Democrat. Tun makon da ya gabata, Netanyahu ke New York don halartar taron shekara-shekara na babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Netanyahu ya gana da shugaban Amurka Barack Obama a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya ranar Laraba, wanda ga dukkan alamu shi ne gamonsu na ƙarshe a matsayinsu na shugabannin ƙasashensu. Netanyahu da Obama sun kammala ganawarsu cikin lalama bayan tsawon shekaru 7 na tsamin dangantaka, sanadiyar batutuwa irin su yarjejeniyar nukiliyar Iran da na samar da zaman lafiya a gabar ta tsakiya, waɗanda al'umura ne da za su ci gaba da fuskanta kuma bayan zaben shugaban ƙasar Amurka na watan Nuwamba. Shugabannin ƙasashen Turai sun hallara a Biyana jiya Asabar don su tattauna yadda za su inganta iyakokin Turai don daƙile kwararowar baƙin haure da safarar mutane. Babban taron da aka yi kan batun ƙaurar jama'a zai kuma maida hankali kan yadda za a kula da kwararar 'yan gudun hijira ta hanyar Balkan, wadda ita ce hanyar da dubban mutane daga Siriya da Iraki da Afghanistan da sauran ƙasashen da yaƙi ya ɗaiɗaita ko kuma yunwa ta'addaba ke amfani da ita wajen isa arewacin Turai. Shugaban Isra'ila ne Ken Christian ya kira wannan taron na takwarorin nasa.
Be Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun rungumin da zabe ke haifarwa ne a kasashen Afirka. Domin sautari kasashen Afirka ne zabe ke zamewa alƙaƙai wanda har yakan kai ga hasaran rayuka, inda ko kwana-kwanan nan mun ga abin da ya faru a ƙasar Gabon bayan na ƙasar Burundi. Mun tattauna da masana harkokin zabe na duniya daban-daban. Da farko, Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Kaduna, abokin aikin mu wato Mahmud Lalo ya tattauna da shi akan wannan batu.
Wato abubuwa da yawa suna da nasaba da suke haifar da waɗannan matsaloli da suke wakana duk lokacin da zabe ya zo ko kuma aka kammala. In mutum ya yi la'akari da irin tsarin siyasar shugabanninmu na Afirka, al'amura ne da ke manuniya da irin rashin iya shugabanci da kuma ainihin taɓargaza da ake yi a lokacin da ake kan mulki. Akwai tsoro na abin da zai biyo baya bayan an bar mulki, saboda mulki ne dama da yawa sautarin yawa abin da aka ci shi ne a fifita ƙabilanci ko fifita ɓangaranci ko fifita launin fata ko fifita siyasar addini. Saboda haka idan duk shugaban da ya kasance shugabancin shi ya ginu a bisa waɗannan al'amura da ke ruguza cigaban al'umma, to kaga dole ya ji tsoro meye makomar shi, meye makomar iyalansa, meye makomar waɗannan jinsin da ya fifita, meye makomar 'yan amshin shatansa a gwamnati da harkar tattalin arziki da kuma harkar siyasa ta cikin ƙasa gaba ɗaya. Saboda haka wannan yana waɗannan suna ɗaya daga cikin dalilan da suke haifar da wannan. Baya ga wannan kuma, in a baya ne kowa ya san siyasar cacar baki da ke tsakanin gabashi da yammaci, tsakanin shugabancin manya-manyan kasashe lokacin su Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet da kuma sauran kasashe kamar su Faransa, musamman a Afirka ta yamma. To kaga wani lokaci shugabannin, irin misali in ka kalli abin da ya rika faruwa, ko da a ce irin su Laurent Gbagbo misali na Cote d'Ivoire misali, ko ka kalli abin da yake faru misali kamar ko da su Idris Deby misali, da kokarin da Tanja Mahmud ya yi misali da wajen ci gaba da yin tazarci, to duka waɗannan al'amura sun ta'allaka irin wannan bakar siyasa da mulki mara adalci. In ka kalli abin da ke faruwa misali a Gabon, kowa ya ga matsala ce da bai kamata a ce ta faru ba, kuma abin da ya sa dole ya zamanto tashin hankali, ba za a bar jama'a zaɓi tsarin da suke so ba. Jama'a ba za su samu damar su zaɓi tsarin da suke so ba, domin ana ganin wanzuwar adalci to ƙarshen zaluncin wasu ne. Saboda haka kaga dole waɗanda ake zalunta ɗin su ma su ta da haƙarƙari, su nemi hanyoyin da za su kawo ƙarshen zaluncin da danniya, su kuma azzalumai su yi ƙoƙari su ƙara tabbatar da madafun ikonsu da kuma ta'azzalawa mutane da tauye haƙoƙin mutane. To duka waɗannan al'amura su ne ke sa zaɓe ya zama kamar yaƙi. Sautarin yawa yaƙi yake zama mana. Kowa ya ga abin da ke faruwa yanzu, misali ƙoƙarin da Kabila ke yi a Jamhuriyar Demokuraɗiyya ta Congo wajen ƙoƙarin ƙara canza tsarin mulki. Kowa ya ga abin da Nkurunziza ya yi misali a Burundi. Kowa ya ga irin shugabannin na mutu karaba misali irin su Paul Kagame, irin su Yoweri Museveni, duka waɗannan shugabanni ne waɗanda su sai dai mutu karaba misali. To ba yanda za a yi kuma ana da shugabanni irin waɗannan kuma a ce za a zauna lafiya, ba zai yiwu ba. In mutum ya kalli ƙasashe da dama waɗanda suka yi ƙoƙari suka kamanta tsarin demokuraɗiyya ɗin ko da Afirka ne, sai ga ai ba wannan tashin hankalin. Ko da misali wannan ƙaramar ƙasa maƙwabciyarmu Jamhuriyar Benin, kaga tun daga kan lokacin da Martin Kerifu ya yi ƙoƙari ya karɓi ya rungume tsarin demokuraɗiyya da lokacin Nsupo Solo, duk lokacin abubuwa da ya wakana da shi kanshi zaɓe da aka yi na kwanan nan bayan wanda ya kawo ƙarshen shugabancin ya yabo ne, za ga babu tashin hankali. Saboda haka wannan ƙalubale ne ga 'yan siyasar Afirka da kuma ainihin mu kanmu mutanen Afirka ɗin wajen tunkara waɗannan matsaloli.
Kamar me za a ce ina mafita take ga wannan matsala tun daga shi ka zayyana yadda lamarin yake?
Wato mafitan gaskiya al'amari ne da yake buƙatar haɗin kai na musamman su talakawan da ake mulki. Kamata ya yi talakawa a ƙasashen Afirka su yi la'akari da cewa waɗannan shugabanni azzalumai duk zaluncin da suke, ko da suna fifita ƙabilanci, ko da suna fifita jinsinsu, amma mafiya rinjayen ƙabilun na ƙabilar tasu ko masu bin addinan nasu ko waɗanda suka fito daga yankinsu, su ma suna fama da wahala da uƙuba. Ƙabilanci da 'yan garanci da ko siyasar addini makami ne na kasashen shugaba musamman shugabanni irin namu na Afirka to kamata yayi talakawa su kawar da fuskokinsu daga irin al'amari na fadawa tarkon da azzalumai kasashen shugabanni suka shirya musu wajen kokarin ci gaba da masu mulki ko kuma cewa in ba su ba sai dai kuma su kasance ɗan afasa kowa ya rasa dole shugabanni dole talakawa da kuma musamman kuma ɗan siyasa da kuma masana shi kokari su rika jawo hankalin mafi harin jiya mu talaka mu fahimci illar da ke tattare da fadawa gada hawa gada zaren da azzaluman shugabanni na Afirka rubabbu waɗanda suke da kasassu ne suke yin wannan na bada misalai da dama shugabanni na ƴan mutuka raba mun yi misalin kamar Yoweri Museveni da tun farko ma shekarun baya ce bai ma yarda da tsarin jam'iyyu ba bayan da tsarin jam'iyyu duk wani yunkuri da za a yi na zabe na gari ba ya gagara a kasar kowa ya ga duk gudunmuwan da ake cewa tsarin shugabanci na gari na Paul Kagame ya kawo amma dai bayan da za a ce shi kadai ne kafin shi akwai Rwanda bayan shi za a yi Rwanda kamata ya yi a ce talakawa in za su yi gwagwarmayar yaƙi da zalunci to su cire kyamar talakawa mabiya misali kabilar da kabilun da ke daga bangaren shugabannin domin su ma waɗannan kabilun yanda ake zaluntar waɗanda ba su fito daga jinsin ba su ma haka ake zaluntar su su tunkari zaluncin gaba ɗayan shi to in aka samu haɗin kai wajen tunkarar zalunci to ina ganin za a samu sauki ta wajen kawo ƙarshen irin wannan fitintunu da suke faruwa musamman lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe da kuma kafin zaɓen.
Shiko Irbad Ibrahim wanda jakada ne na zaman lafiya a harkokin zaɓe na ƙasar Ghana ga yadda ya kalli al'amarin.
Najeriya tattakawar adali muna jinsi namun Najeriya.
Amma Dr. Abati Bako masani harkokin demokradiya shi kuma ga abin da yake cewa.
Babban matsala ita ce shine masana sun ce duk ƙasar da ko al'ummar da za ta yi tsarin mulki irin na tafi da demokradiya in dai akalla kowane ɗan ƙasa komai lalacewar aikinsa ko sana'arsa ba zai iya samun dala 2,700 a shekara ba kwatankwacin miliyan ɗaya da wani abu kenan ko kuma ka ce kwatankwacin naira 80,000 zuwa 90,000 a kudin Najeriya to wannan nahiyar ko wannan kasar bai dace ta ringa tsari irin na demokradiyya saboda gaskiya tsari ne wanda yake bukata akwai koshi na arziki akwai koshi na ilimi akwai koshi ga su shugabannin da za su tafi da wannan tsari saboda haka babban matsalar da Afirka ko kasashen Afirka suke fuskanta shine akwai maganar rashin wato ilimi ingantacce da kuma talauci da iyawa saboda haka shi sabbaba yawanci ake yawan rigingimu.
To amma dakta in ka ce ina jin ka.
Abu na biyu shine su yammacin Turai da suka kawo wannan tsari da ya kamata a ce sun zo da tsarin da ifi dacewa da nahiyar Afirka kasashe guda 54. To amma sai suka zo da tsari kwatankwacin irin nasu. Tsari kwatankwacin irin nasu wanda yake akwai bambanci na zamantakewa tsakanin kasashen Afirka da kasashen Turai.
To amma dakta ya kake ganin batun rashin adalci da ake zargin shugabanni da aikatawa a matsayin abin da yasa ba a samun zabe sahihi ko na gari?
Alhakika wato rashin adalci da kuma wato abin da yake cewa scarce resources mana shi kansa abubuwan da ake samu din wato ba a samun tattalin arziki wadatacce wanda zai ishi al'umma wanda zai sa mutane hankalinsu ma ba zai yiwu kan harkokin siyasa ba amma wato ganin cewar abin da ake samu abin da ya shafi tattalin arziki na ƙasa da ma'adanai na ƙasa ina tafiya ne a inda ake tafi da mulki wannan shi ya hankalin shugabanni kowa ya taso ta kowace hali ta kowane wato hali dole sai mutum ya yi kokarin cewar ya karɓi mulki ta ta ce ya ci zaben kodiki ba wannan shi yake sababa rigima shi yake sababa tashin hankali shi yake sawa cewar ba za a yi zaɓe lafiya lafiya a kasashen Afirka ba to abin da ka faɗa gaskiya ne cewar wato da akwai adalci a tsakanin shugabanni kuma shugabannin ba su da kwaɗayi to da dai alhakika ba a samu wannan matsala ba bisa bincike da muka yi ya nuna cewar kashi 93 cikin 100 na wato rigingimin da ake samu a kasashen Afirka ta hanyar yin zaɓe ko ta fi da demokuraɗiyya wato 'yan siyasa su ne suka fi assasa shi fiye da sauran dangogi ko masu ruwa da tsaki a ita tafi da demokuraɗiyyar, inda komai suke tsarawa, rigimar suke tsarawa, suke haɗa kai da jami'an zaɓe, suke haɗa kai da ƴan security da sauransu dai, wanda yake su suke fito da kuɗi, amfani da kuɗi, wannan suke sabbaba rigingimu da tashin hankali. Shi yasa za ka ga babu wata ƙasa a Afirka da za ka ga an yi zaɓe lafiya lafiya illa ƴan ƙalilan daga ciki, kamar yadda na faɗa.
To ma saware, yau nan kuma shirin zai ɗiga aya, amma dun dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Bincike ya nuna cewa sanadiyar shigowar sabon shinkafa da kuma masarar da aka noma a damunar bana zuwa kasuwa, yanzu haka ma farashinsu ya soma sauka, ko da ke tun ba je ko'ina ba wata sabuwa ta kunno, inda ƴan baranda da ke wasu kamfanoni aiki suka soma bin kasuwanni da kuma gonaki suna sai ɗan abin da ya soma shigowa, musamman a John Adama, Taraba da kuma Gombe.
Sunana Ahmed Bala Shadu, karamar hukumar Fufore. To gaskiya akwai wanda suke shigowa ƙauyuka su je su siya masara hatsi kenan, su sai shi da sauki su shiga cikin gari suna tsayar da shi da tsada, don a gaba na akwai wanda ya siya kwano 150 ya je sayar da shi kwano akan 280 a karamar hukumar Fufore. To muna jan hankalin irin wanda suke irin wannan, don saboda Allah kar mutum ya gaggawan sai da abun da ya noma ne a ƙarshen shekara ko a ƙarshen damuna ya kasance ba da abun da zai ci, shi kuma ya shiga wasu matsaloli.
Kamar yadda yanzu magidanta ke kokawa, su ma shugabannin manoma sun ko tabbatar da wannan sabon salo da ka iya barazana ga batun samar da abinci. Alhaji Mantuku Jada da ke cikin shugabannin kungiyar manoma a jihar Adamawa ya koma bayani abin da ke faruwa a yanzu.
Actually suna zuwa da kudade masu yawa. An yi nace maka, in ka duba nace ma an sayar biyar, yau ta tafi 12 da wani abu. Kaga ko ba yadda za a ce babu wanda ya kawo yawan kudi yanzu ba don ko a sake mai da mutane gidan jiya ba.
Ya suke yanzu ka shigo?
Eh, za kudin suke yan yau ka ce ka kai kayanka an saya 5,500, wani ya kama 10,000 har gida ba sai ka biya kudin mota ba, kana da zabi ne?
To me yake sa haka?
Eh, to ya kusan kamar ina ganin babu control ne na yanayin tsarin gudanar da harkokin kasuwanci da kuma farashi ne a hukumance da kuma sarafunan mu, ina ganin. Ban sani ba, mu kungiyar manoma muna kokarin wayar da kan manoman su san cewa ba farin kuɗi shi ne priority ba, yana da kyau a ringa lambarin abincin nan a kula don komin daɗin kuɗi abinci ya fita daraja.
To ko me shugabannin addini ke cewa ne game da wannan lamari? Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar Izala a Najeriya, ya ce abin takaici ne ma yadda wasu ke bin kasuwanni da kuma gonaki suna sai ɗan abin da talakawa ke nomawa.
Suke bi ƙauye-ƙauye, lungu-lungu suna sayan abincin tun yanzu, kuma a sai shi da tsada. Kaga talaka zai tsammanin kuɗi zai samu ƙarshe, in ya sayar kuma sai sake komawa da kuɗin kuma ba zai ishe shi sayan abin da ya kamata ba. To ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta sa ido kan wannan, wanda suke bi lungu-lungu suna sayan abinci tun lokacin sayan abincin bai yi ba, domin a ƙara sanya ƙasa ya shiga cikin talauci da wahala, mutane su ƙara kuka cewa har yanzu ba a ga canji ba. Baka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske.
Ka yanzu masana harkar noma da kuma tattalin arziki na ma hasashen cewa akwai yiwuwar samun amfanin gona masu yawa a bana, wanda hakan ko ka iya sa waɗanda suka ɓoye hatsin da suka siya su yi asara. Honorable Hassan Barguma da ke zama ɗan majalisar dokokin jihar Adama kuma masanin tattalin arziki na maganin nan ba da daɗewa ba kasuwa za ta yi halinta.
In ma ka je ka aje abinci, wato damuna ta wuce an shigo rani, kaga kuɗin abinci bai karu ba, ai shekara mai zuwa ba za ka yi ba. Zan baka misali da wato wannan layyan da aka yi, mutane sun shigo da raguna daga Niger, daga ina-ina an shigo, an ga za a yi kamar na da. To an zo kuma sun sai da suka sake ɗaukar hayar mota suka mai da ragunan su zuwa Niger. To ai kaga gobe in ka je ka same kuɗi ka ce sallana zuwa kawo kuɗi zan sayi rago mu yi riba, ba zai bada ba, dan yayi asarar wannan. Haka kuma abincin, babu wanda zai yarda ya je holding abinci kuma shekara ta kewayo kuma ya ga yayi asara ya sake cire kuɗin sai. In Allah yadda ba zai ci gaba ba. Dama muna da gwamnatin da take da sakaci ne. Yanzu mun samu gwamnati wanda take da seriousness kuma duk wata hanyar da za a cuci talaka tana kokari ta yi blocking.
Wannan mako na zuwa ne yayinda matsalar tsadar rayuwa ta masa jama'a da kuma su gidajen sayar da abinci koma to Masara kamar yadda na tara a Jalingofa da jihar Taraba. Yanzu haka ina fa cikin wani gidan da ake sayar da abinci ne a nan Jalingofa da jiha, kuma nazo ne yayinda ma jama'a ke faman neman abin sawa a bakin salati. Hajiya, akwai abinci?
Eh, akwai abinci.
To a zuba min tuwon shinkafa da miyan turji.
Ba tuwon shinkafa sai dai na masara, amma dalilin shinkafa ya tsada ne, ba zai yiwu ba, shi sa na koma tuwon masara.
To amma Hajiya, wani zai tunanin kan cewa ke da matsala tunda ke sai da kuke?
Akwai matsala mana tunda dai mun sayo da tsada kuma za mu sayar da tsada, amma kuma ba za su saya ba. To sai su ce in ba su na ɗari, na ɗarin nan kuma nima in na bayar ba zai yiwu ba, ko ɗari da hamsin ne ma ka zuba ba zai yi ba, kwano ɗaya ɗari takwas me za ka fitar da kuɗin komai da komai?
To na ma dai samu wasu da suka zo cin abinci a wannan wajen cin abinci. To amma ko duk wannan ya tinkara bai so ya ce da ni uban, inda kowannensu ya sukwai da kansa kasa ya dukufa wajen cin tuwon masara wanda yanzu ake sayar da filo guda akan naira ɗari. To kowane mataki ya kamata a ɗauka a yanzu ga ta bakin manomi Hammantuku Jada.
Eh, to yana da kyau yanzu kamin kwanan da na ɗan jira labari daga kasar Gombe, masarautar sun ce magana dogon mota fit da kaya ba kagayen yana da kyau, tsari ne yana da kyau kuma zai taimaki kasansu nan makwabtanmu nan kamar kusa ma ai haka suke abinsu. To haka zan sarakunan ke da hukumar su yi price control, su kuma su yi controlling yawan kayan da zai fita. Technically in an sa haraji mai yawa za su gudu ai.
Kuma da menene? Fatan talaka dai shine ma Allah kawo abun sa yan hatsin. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
A takaice, da yake jawabi a wurin bikin kaddamar da wata sabuwar cibiyar adanawa da baje kayan tarihin Amurka wadda za ta fi raja'a ga tarihin Amurka baƙaƙen fata, shugaban Amurka Barack Obama ya ce tarihin baƙaƙen fatan wani ginshiƙi ne na tarihin Amurkar kanta tun daga zamanin waɗanda suka kafa ƙasar. Mun fahimcewa da labaran waɗanda suka shafi, wato labaran da suka shafi miliyoyin wasu mutane waɗanda suka gina wannan ƙasar kamar sauran a cewar Obama. Hoton bidiyon da 'yan sanda suka fitar a garin Charlotte na jihar North Carolina jiya Asabar na nuna arangamar da aka yi tsakanin 'yan sanda da Kate Lamont Scott, wani bakar fata ɗan shekaru 43 da haihuwa, da aka bindige har lahira ranar Talata, al'amarin da ya janyo zanga-zanga a birni mafi girma na jihar ta North Carolina. Jiya Asabar aka saki hotunan bidiyon biyu daga kamarorin da akan makala a jiki da kuma na gaban mota na 'yan sandan da suka yi arangamar da Scott. An saki hotunan ne bayan masu zanga-zanga sun shafe kwanaki suna kiran da a nuna ma jama'a hotunan. Shugaban 'yan sanda Kier Putnam ya gaya ma manema labarai jiya Asabar ɗin cewa 'yan sandan sun kuma yi imanin cewa sun ga Scott riƙe da wata bindiga, don haka sai suka yanke shawarar cewa hakan, musamman ma tunda yana riƙe da wiwi, wata barazana ce ga jama'a. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce ya yi matuƙar takaicin abin da ya kira faskarar yaƙi mai tayar da hankali a birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita a ƙasar Siriya, da shaidu suka ce sojojin Siriya ne da na Rasha masu mara musu baya ke iza wutar. Hukumomi a ƙasar Iraki sun ce wani harin da aka kai wani wurin duba ababen hawa da ke lardin Sulahiddin ya halaka mutane aƙalla 12. Jami'ai sun ce mutane aƙalla 23 kuma sun samu raunuka a wannan harin na ƙunar baƙin wake wanda aka kai da safiyar jiya Asabar. babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin na bama-bamai. To amma a baya kungiyar ISIS ta dau alhakin hare-hare makamantan wannan. Hillary Clinton da Donald Trump za su dakatar da shirye-shiryensu na wato muhawarar da za su yi ranar Litini.
To daka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa.